zamanin annabi Muhammad a garin Madina, qalu amanna, sai su ce mun yi imani. Wa idha khala ba'dhum ila ba'dhin, idan sashin su suka kebanta da sashi, qalu, sai su ce atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaykum, yanzu za ku ba su labarin budin da Allah ya muku, Allah ya ba ku wani ilimi a cikin littafin At-Tawra, an ce Muhammadu din nan zai zo mun karanta, yanzu za ku gaya musu? Kar ku yadda. Li yuhajjukum bihi inda rabbikum, in kun gaya musu sun samu hujja a ranar kiyama akan ku a wajen Allah. Kaji kafirci na Yahudi, kar a gaya wa musulmi akwai gaskiyar annabi Muhammad a cikin At-Tawra, dan in musulmi ya samu, ya samu hujja kenan. Afala taqiluna, suke cewa ba ku da hankali. Fa wasafa al-maghdubu alaihim, Allah ya siffanta yahudawa da aka yi fushi da su, bi annahum yaktumuna al-ilma, cewa yahudawa suna boye ilimi. Taratan bukhlan bihi, wani lokaci sun boye ilimin domin rowa. Wa taratan i'tiyaban an idharihi bid-dunya, wani lokaci kuma sun boye ilimin ne dan su musanya ilimin da samun duniya. Wataratan khawfan an yuhtajja alaihim bima abharuhu minhu, wani lokaci sun boye ilimi ne dan tsoron in sun bayyana za a samu hujja akan su. Ala kulli halin, siffa ce ta yahudu, boye gaskiya. Sai Sheikhul Islam yace wa hadha qad yubtala bihi, yubtala bihi, a wani rubutun aka ce wa hadha qad yubtuliya bihi, qadib tuliya wani littafi kenan, a wani littafi kuma qad yubtala bihi tawa'ifun min al-muntasibin ila al-ilm, gashi Allah madaukaki ya tabbatar mana a cikin ayoyi da dama na littafin Qur'ani cewa dabi'a ce ta Yahudawa a boye gaskiya. Boye gaskiya siffa ce ta Yahudu, rowa, in ma rowan ilimi ko rowa ta dukiya, duka siffar Yahudawa ne. Yace amma duk da haka in ka dawo ta sashin musulmai kana samu. Kad yubtala bihi tawa'ifun min al-muntasibin ila al-ilm, akan jarabci wasu daga cikin mutane da suke da dangantaka ga ilimi, malamai ne musulmai, amma sai su samu wannan musiba na boye ilimi. Ana samu, kun ga maganar manzon Allah ta tabbata, an wayi gari musulmi ya koma da koyi da ɗabi'ar Yahudu. Idan malami ya ɓoye ilimi, babu ko shakka ya yi koyi da ɗabi'a ta ahlul kitab. Fa innahum, ana samu malamai taratan, wani lokaci yaktumuna al-ilma, su ma suna ɓoye ilimi, bukhlan bihi, da rowa, wa karahatan li an yanala ghayruhum min al-fadl ma naluhu, wani lokaci malamai su ɓoye ilimi saboda kyamar, kai in ka zo suka nuna maka wannan ilimin, to a kwana a tashi za ka samu daraja irin yadda su ma suka samu. Tun shi za a wayi gari kuma almajiri ya hau kan buzun malami ya zauna, abinda malami bai so kenan, don haka sai ya ɓoye gaskiya. Idan kana karatu, kana karanta littafi a gabansa, in an zo wani guri sai ya tsallake nan, ce a'a, ƙarfin karatunka bai kai ba, mu daidai gaba, dabara ce. Wataratan i'tiyaban anhu, wani lokaci malami za ka samu ya ɓoye gaskiya saboda musanye da wata dukiya da aka bashi. Sau nawa ake samun malamai da suke bada fatawa don neman matsayi, fatawar da za ta daɗaɗa ran mahukunta ko mawadata ko shugabanni. Ana neman a samu fatawa ne akan wata matsala, aka zo gun malami ya san gaskiya, masu ya ɓoye. Gafarta malam, babanmu ya mutu, ana binsa azumi, babanmu ya mutu, ana binsa salloli na shekaru, ai ba komi, ai babu komai, ai lissafin sallolin, tunda akwai dukiya kowace sallah a bata naira 100. Babu mamaki baka san ana haka ba. La ilaha illallah. Wa taratan yakunu kad khalafa ghayruhu fi mas'ala, wani lokaci malami zai bada fatawa can gefe kuma wani malami ya bada fatawar da ta sabata shi. Daga baya sai ya gane fatawar da shi ya bayar fa akwai kuskure, sai ya ki dawowa ya gyara. Allah shi kare. Awa ittaza ila ta'ifatin, koko a waye gari malami intama ila ta'ifatin yana da alaka da wata kungiya, kad khulifat fi mas'ala, ita wannan kungiya an saba mata ta wani sashin fahimta. Fayaktuma min al-ilmi, sai wannan malamin ya boye wani sashin ilimi. Ma fihi hujjatun li mukhalafihi, babu mamaki kuna ganin hujja a yau. Malami ne yake tare da wata kungiya. Shaykhul Islam ya faɗi wannan magana shekaru 700 da suka wuce, Allah ya ji kansa. Yace ana samun malamai da suke koyi da Yahudawa ta wajen boye gaskiya. Ya bada misali yace awi ittaza ila ta'ifatin, kana iya samun malami da yake da alaka da wata kungiya. Kad khulifat fi mas'ala, ita wannan kungiya an saba mata ta wani sashi na mas'ala. Fayaktuma min al-ilmi, sai ya boye gaskiya. Ma fihi hujja li mukhalafihi wa illa ma tayakkan anna mukhalafahu mubtilun, koda abinda yake hujjarsa din nan, abinda ya karanta bata isa hujja da zai kure abokin hamayyarsa ba, amma in ya tabbatar akwai wata gaskiya da ta saba abinda su suke kai, babu ko shakka zai rabu da ita, ba zai faɗi wannan gaskiyar ba. Allah shi gafarta ma Shaykhul Islam. In mutum ya faɗi gaskiya komai daɗewa a sai ya tabbatar. Mutum nawa ne a yau zaka karanta masa hadisin Annabi Muhammad, manzon Allah ya yi kablu? Sai ya ce malamanmu ba su ce a yi haka ba. Babu mamaki ba ku taɓa sani ba. An karanta masa hadisin Annabi Muhammad, manzon Allah har ya bar duniya babu hadisi ɗaya, ka gama rayuwarka wajen bincike ba za ka samu hadisi nassi guda cewa manzon Allah ya yi sallah bai kama kirjinsa ba. Babu wannan hadisi. Makura ma Annabi cewa mu annabawan Allah baki ɗaya tun daga kan Annabi Adam har zuwa kan shi, dukkan wani annabi Allah ya umarce shi da yin kablu, ba ma Annabi Muhammad shi kadai ba. Shin a yau ba a samu mutumin da ke alaka da wata dariƙa ko wata kungiya wanda zaka faɗa masa wannan sunna ya ce malamanmu ba su ce a yi haka ba? Awi ittaza ila ta'ifatin kad khulifat fi mas'ala fayaktuma min al-ilmi ma fihi hujja, kuma a gidansa akwai wannan hadisin, ka je zaurinsa zaka ga littafai ya tara kamar salil himari yahmilu asfara, ya tara littafai kuma cikinsu akwai hadisan Annabi Muhammad. Zai karanta hadisin sai ya ce to ai malaman da yawa hadisin manzon Allah ya bi kan kwakwalwar malamai da dama kafin a kawo irin kwakwalwarka. So da za ka tara kwakwalwan duniya tun daga farkonta har ƙarshe, babu kwakwalwar da za ta saba maganar Annabi Muhammad kuma ta tsira. Ta haka babu magana cewa fahimtar wani malami ta kauce ma sunna. Abinda manzon Allah ya faɗa ko ya aikata shi ne gaskiya, ba abinda wani malami ya faɗi ba. Sau nawa za a karanta hadisin manzon Allah Annabi yana jilsatul istiraha a sallah? Mun fa mun karanta littafanmu ba mu ga haka ba. Littafanku manzon Allah yana yi kuma kai kana duba wani littafi? Sau nawa za a karanta ma hadisi a ce Annabi yana sallama biyu a sallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah? Waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan su suka ruwaito hadisan sallan baki ɗaya. In baka ɗaukan wancan hadisi kamata yayi ka watsar da sauran, yanda za ka yi alwala, yanda za ka yi sallah, yanda za ka yi azumi, yanda za ka yi haji, baki ɗaya waɗannan malaman su suka ruwaito hadisan, sai ka ce wancan zan ɗauka banda wannan saboda malami na bai yadda da wancan ba. Shaykhul Islam ya ce wannan dangin Yahudu ne. Duk mutumin da ta'assubanci zai sa shi ya riko in ma da wata kungiya ko kuma da wata dariƙa ya yi watsi da sunnar Annabi Muhammad, wallahi wannan mutumin rayuwarsa na cikin haɗari, kuma ya guji mutuwa da wannan aqida a zuciyarsa. Karka yadda a wayi gari ka bar duniya a zuciyarka akwai tunanin wani malami yana da girma sama da Annabi Muhammad. Wallahi karka yadda ka bar duniya da wannan tunani. Ga hadisin da yake sahihu Muslim, hadisi na 1848, manzon Allah yace man qatala tahta rayatin ummiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka wayi gari har ta kai ga yana yaki a ƙarƙashin tuta, wannan tuta ta ƙabilanci ta asubanci, yagbabu li asaba, wanda aka wayi gari yana fushi saboda ta asubanci, zai yi fushi don an taɓa ƙungiyansu na raya al'adan ƙabilar kaza. Ka guji raya al'ada, musiba ce. Manzon Allah ya ce wanda har yake fushi akan ƙabilanci, au yad'u ila asaba, kuma yake kira akan ta'assubanci, liyansura asaba, dan ya taimaki wani ta'assubanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum in ya mutu yayi mutuwa irin ta jahiliya. Maganganun da yawa na dai ga alamar lokaci yayi ko bari tsaya.
Ma'ana shi akwai wata addu'a a ƙur'anance ko a hadisi da ake karantawa a yayin da hasada ta bijiro wannan adam.
Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wannan ayar ita ce maganin kowace ɗabi'a mara kyau. In ka ce akwai maganin hasada addu'a, sai mu tambaye ka akwai addu'ar yunwa? Maza ka nemi abinci ko? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wannan shi ne maganin kowace ɗabi'a mara kyau. Yunwa me ke sa ka iya maganinta da wuriya ko? Haka hasada take, ka daure ka danne, shi ne imanin. In kana yin haka, Allah ya ce to Allah zai buɗe ma hanyar shari'a ɗin ta zo ma da sauki. Amma ka ce za ka nemi, don inda kuskurenmu yake kenan, muka samu tambayoyi da dama, wani ya aiko tambaya shi sata ta fice ne shi ya za a yi bar sata a bashi magani, wani fasikanci ya mar yawa zina yana son a bashi magani, wannan kusan kullun ne. Allah shi mana kariya, a bashi addu'a da zai raba shi da zina, a bashi addu'a da zai raba shi da shan giya, a bashi addu'a da zai raba shi da hasada ko? Duk tafiyan ɗaya ne. Wallahi duk malamin da ya zaunar da kai yana rubuta maka addu'a da za ta raba ka da shan giya ko fasikanci. Na'am, akwai addu'o'i mujmala daga bakin manzon Allah, amma addu'a da za a ware saboda wani laifi, galibin malamai da dama waɗanda ke ba da ire-iren waɗannan laƙani ƴan ciwa-ciwa ne. Akwai laƙani, laƙani na yunwa da ji ka san yau dare kaza ai. Gwajin imani shine Allah maɗaukaki yake mana mu daure mu yi ƙoƙari mu fi ƙarfin zuciyar. Kowa kaga ya samu shari'a dauriya yayi, ka daure ka hada da ibada sannan a gama da addu'a. Addu'an nan ala kulli halin ta kowane harshe ka roki Allah, Allah zai amsa ma. Amma khususan a ce ga wata addu'a da aka ware don kaza don kaza don kaza, na'am, akan samu addu'o'i waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ɗabi'u kamar kiyayya da sauransu. Amma dai wadda aka ware musamman saboda hasada don ka rabu da ita, muhimmin abu shine dagewarka. Menene na gaba?
Yake cewa malam ya ambaci cewa Yahudu da Nasara wasu su kullum ƙoƙarin su sanya musulmi yin riga, yace me yasa malam ya ce wasu su ba dukansu ba, ko akwai kuma na ƙwarai da su?
Ai, ba duka ba, yanda Allah ya faɗa kasirun minhum, hakan ne mafi yawa daga cikinsu. Ana samu laisu sawa, ejiwa karanta tambaya ta gaba.
Kada ma nasu ya ce kullu bi ni'matin mahsul, ya ce limanin da ke meye ma'anar wannan bayani.
Me ma'anar kullu bi ni'matin mahsul? Kowane mai wata ni'ima ana masa hasada. Fasara take nan. Me yake so in ce akai? Abinda muka faɗa kenan karatunmu ko? Hasada ba ta da kyau. Kowane mai wata hasada, ni'ima ana masa hasada. Amin da hadisi yake nufi kenan. Na.
Yake cewa malami na yawan ambaton babban malamin ne Shekul Islam ko zai iya ba shi daidaiton bayanin kansa?
Shekul Islam Ibn Taymiyyah? Allahu akbar, littafin kenan muke karantawa. Ina son bayanin sa ya ta zuwa karatu.
Yake cin malam an ce wani yake hasada wanda take akabin kyama yana hasada ne da Allah, shin haka ne?
Yana hasada da ni'imar Allah. Yana hasada da Allah, la la la, yana hasada akan ni'imar Allah. Tambaya ta gaba.
Yace ya kamata a yi gasa akan neman ilimin zamani domin malamai sun ce ilimin zamani idan an yi amfani da shi yadda ya kamata zai iya zama guzuri na lafiya.
Dukkan wani ilimi halalle musulmi ya neme shi, muddin wannan ilimi babu kafirci a cikinsa ko kuma tallafi ma kafirci din. Kowane ilimi. Na'am. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن صدقا ذاك بايرت كتبتكم بعد صدقا تكاوى وانسنا أدكو كيكو كساموان لندوكيا. Tuni Allah ya faɗa mana, ya mana umarni in sadakan za mu yi to mu bayar ta hanyar sana'a da muka samu dukiya, sana'a ta halal. Allah ya faɗi haka. Kai kuwa ka saba wannan ka'ida, sana'ar da ka bi ka samu wannan dukiya ba halal bace. Ta yaya za a yi ko Allah ya karba wanda ya riga ya maka ka'ida? Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, in za ku bada sadaka ku bada sadakan nan daga kyawawan abin da kuka samu. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, da kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa, wato na shuke-shuke. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhiri, sannan kada ku rika kokarin bada sadaka daga mummuna na dukiyarku wanda ku ba za ku karba ba da za a baku. In za ka bada sadaka ko da dukiyar da ka samu wannan ka tara hanyar da ka samu wannan dukiya ta halal ne, to sadakan da za ka bayar ka bada shi mai kima, sadaka mai kyau. Ka bada sadakan nan mai kima yanda za ka wadata wanda ka bashi, zai zama abu mai amfani gare shi. Domin akwai wanda yana so ya bada sadakan amma kuma yana da mugunta. Don haka za ku shekara 30 yana baka zakka, amma zakkan da zai baka naira 1,000 ne, ban ce yayi laifi ba. To amma 1,000 yaushe zai wadata shi? Me zai hana in za ka bada sadaka ko zakka ka wadata mutum bai saba sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba? In za ka bada sadaka ka bayar da shi daga dukiyarka mai kyau yanda mutumin nan zai wadata, babu mamaki shi ma lokacin da ka bashi ya samu jari mai ƙarfi, baɗi in Allah ya kai mu dare shi ma ya zan cikin masu fidda zakka. Kaga mawadata sun karu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce to in za ku bada sadaka kada ku bayar da mummuna, wanda walasun bi afihi, inda ku za a baku irin wannan sadakan ba za ku karba ba illa an tugmidu fihi, face konin sa ido. Abinda duk kasan in an maka ba za ka ji daɗi ba, to kai karka mawani. Wa alamu anna Allah ganiyun hamid, kuma ku sani fa lalle Allah mawadaci ne. Ko buku ba shi sadaka ba, buku ba da zakka ba, Allah maɗaukaki ba zai talauce ba. Tuni Allah mawadaci ne, hamidin kuma Allah abin godiya ne, ko da buku gode masa ba. Don haka jama'a, dukiya ta haram ba a gadonta a karantarwar musulunci, a fahimtar malaman sunna baki ɗaya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da za a taho raba gado, in aka zo rabon gado aka samu karta, karta yana da kyau, ko aka samu kasir na waka, kasir din waka yana da kyau, ko aka samu hotunan batsa tara su ake a kona ba a bama wani, ba a gadon haram ya ko yan uwa. Wannan fahimta ta malaman sunna ne baki ɗayan su, abinda duk ya zamanto haram ne ba a gadon sa. Haka kuma wannan mutumin da zai tara dukiyansa ta hanyar fashi da makami, su ƴaƴansa sun san cewa ubansu dan fashi ne, to in ya mutu ba su gadon wannan dukiya. Muddin an san dukiya an tara ta ne ta hanyar haram ba a gadon sa, da duba fatawar lajnatid da'ima a mujallar 16 shafi na 469. Sannan in aka ba da kyautanta, muddin ka tabbatar wannan mutumin kwace yayi, to bai kamata ka karba ba, amma ana iya karba domin hidimar addini. Abinda ake nufi shine shi barawo yana iya daukan dukiyarsa in yana so ya tuba, ya mayar ma duka wani mutumin da ya tabbata ya saci dukiyarsa, kuma ba ka'ida bane sai ya gaya mar. Inji malamai suka ce idan Allah ya nufi barawo da tuba, ya gane kuransa, ya nemi gafaran Allah, to sai ya zauna yayi tunani ya kwace dukiyar wani da wani, to ya dinga mayar musu, kuma ba zai zo ya gaya musu cewa na saci dukiyarka bane. Zai mayar masa ta kowace fuska, in dai dukiyar nan ta koma hannunsa, in ma ya mayar masa da sunan sadaka, ko ya mayar masa da sunan kyauta, ko ya je ya aje hanyar da zai tsinta. Malamai suka ce dukiyar nan dai ta koma mallakar wannan mutumin, shi Allah ya san zuciyar barawon, don haka Allah zai gafarta masa. Idan ko ba a san wanda mai dukiyar ba, ko kuwa ba a san adadin dukiyar ba, mutum yana iya daukan ta yayin hidimar addini. Ka duba al-majmu' littafin al-Imam an-Nawawi a mujallar na 9 shafi na 330, da fatawa na Ibn Usaymin a mujallar na 4 shafi na 344. Ana iya daukan wannan dukiya a yi ta hidimar addini da ita. Malaman sunna sun ce daidai ne, mutumin da ya tara dukiyarsa ta hanyar haram yana so ya nemi gafaran Allah, ya kawo dukiyar nan ya bayar don a yi hidimar masallaci ko a gina makaranta, daidai ne a karba a yi hidimar addini da ita. Amma kai da kasancewa wannan dukiya ba tashi bace, kwace yayi, ba daidai bane ka karbi kyautansa. Don haka malamai suka tabbatar da cewa ita wannan dukiya ba ta taba zama halal ga shi wannan mutumin, don kuwa bai same ta ta hanyar halal ba. A cikin Shu'abul Iman littafin al-Imam al-Baihaqi har yanzu hadisi na 2771, Zaid bin Aslam ya kawo labarin Sayyidina Umar, shi ma irin wancan kissa da ta auku ga Sayyidina Abubakar ya auku gare shi. Shariba Umaru labanan fa'ajabahu, wata rana Sayyidina Umar wani mutum ya bashi madara, da ya sha madaran ya ji daɗin madaran har dai yayi sha'awa, sai yayi tambaya, fa qala lil ladhi saqahu, ya tambaye wanda ya bashi wannan madara, min aina laka hadha laban, ta ina ka samu wannan? Fa akhbarahu annahu warada ala ma'in, sai ya bashi labarin cewa ai ya tafi wani rafi ne, shi wannan mutumin yace yana cikin tafiya ne ya isa wani rafi, fa idza min na'ami sadaqa, sai ya tarar da akwai dabbobin zakka an tara su, masu kiwo suna kiwo sun kai su bakin ruwa za su sha ruwa, wa hum yasquna, waɗannan masu kiwon dabbobin da aka tara na zakka sun tafi su ba ma dabbobin ruwa a bakin rafi, shi kuma ya iso. Fa halabu li min albaniha, sai ya ce to waɗannan mutane su ne suka san min madaran waɗannan dabbobi na zakka suka bani. Fa hamaltuhu fi siqa'i, sai na saka madaran nan a cikin wato madauki na, ya sa shi a cikin salkansa. Wa huwa hadha, ya ce to wannan madara da ka sha, madaran dai asalinsa daga dabbobin zakka ne wanda aka bawa wasu mutane suna kiwo na tare suka bani kyauta. Umar ya ce wato wannan madara daga dabbobin zakka aka samu? Ya ce kwarai kuwa. Sai Umar ya ce shi ne ka bani na sha, baka gaya min ba? Fa adkhala Umar yadahu, sayyidina Umar ya sa hannunsa a cikin bakinsa ya dinga kakalo amai, fastaqahu, sai da ya amayar da duka madaran nan baki daya. Me yasa? Saboda idan aka ce wannan dukiya an tara ta don hidimar masallaci, to ku shugabanni masu kulawa da masallaci haramun ne ku yi amfani da wannan dukiya. Dukiyar nan ta hidimar masallaci ne, ba taku ba. Wannan mota an saye ta ne saboda hidima na masallaci, to kada a samu kai shugaba motar nan ta kai ma cefa na gida. In aka yi haka an saba ka'idar waqafun, in ji malamar sunna. Don haka waɗannan dabbobi, dabbobi ne na zakka, madaran da aka tace bai kamata a ce masu kiwonta sun kama sha ba, don ba haƙƙin su bane. Akwai haƙƙin da aka tsara za a rika basu. Sayyidina Umar ya tambaya ne saboda jin daɗin madaran, amma babu kyau ka tambayi musulmi ta ina ya samu dukiyarsa, inji malamai, sai dai idan alama ta bayyana gare ka. Hadisi ya tabbata yana cikin silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 627, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, idza dakhala ahadukum ala akhihi almuslim, idan dayanku ya shigo gidan dan uwansa musulmi, fa at'amahu min ta'amihi, ya bashi abincinsa ya ci, ya kawo mar abinci, fal ya'kul, to ya ci wannan abincin kawai, wala yas'alhu anhu, kada ya tambayi wannan mai gida ta ina ka samu wannan abinci, inji manzon Allah. Wato duk sa'ilin da musulmi ya ziyarci dan uwansa sai ya kawo abinci ya bashi, manzon Allah yace to ka ci wannan abincin, kada kai tambaya ta ina ka samu. Wa in sakahu min sharabihi, idan ya baka wani abin sha ka sha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyashrib min sharabihi, to ya sha abin shan da aka bashi, wala yasalhu anhu, kada ya tambayi wannan mai gidan ta ina ya samu. Bai kamata musulmi yayi zargi ga dan uwansa musulmi ba, bai kamata kai tuhuma ga musulmi ba. Shi sayyidina Umar sha'awan madaran yasa har yayi tambaya, sannan kuma asiri ya bayyana har ya gane cewa ta hanyar haram aka samu wannan madara. Bai kamata kai tambaya ba sai in alama ta bayyana gare ka. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa, da yake sharha akan wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha a mujallal Nabi Shafi na 204, yace wa zahiru anna al-hadith mahmulun ala man galaba ala dhannihi anna al-aq al-muslim maluhu halalun. Kai idan zatonka ya karfafa akan cewa wannan mutumin musulmi dan uwanka dukiyarsa ta halal ne, to bai kamata kana tambayar sa ba in ya baka kyauta ko ya baka sadaka, ka ce ta ina ka samu. Wannan ya saba umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yattaqil muharramati, ka tabbata shi wannan musulmin da ya baka kyauta yana kiyaye haram, hanyoyin sana'arsa duka babu haram a zahiri, to bai kamata ka tono baɗini ba, baɗini na Allah ne. Wa illa yace to amma idan akwai shubha mutumin sana'arsa ta haram ce, ko kuwa kaga wata alama da take nuna cewa wannan mutumin bai kulawa da addini, jaza daidai ne ka tambaye shi wani ta ina ka samu wannan dukiya kafin ka ci. Har ma Albani yake cewa bal wajaba su'al, akwai hali da yake kaiwa wajibi ma kai tambaya, kama huwa sha'nu ba'dil muslimin almustawqinina fi biladil kufr, yace kamar yadda ake samu wasu musulmai da suke zama a kasashen arna. Mutum ne zaka same shi a kasar arna, kana tafiya misali ka dauka da kasar ma da muke ciki Najeriya, duk sa'ilin da ka kama hanya zaka yi tafiya, da wuya ka je inda zaka, in dai dogon tafiya zaka yi ba tare da kaga wasu sun tsaya a gefen hanya, in ma da gada suna rike da gada, gada kun gane sun yi farautar gada, ko zomo suna rike da ita, ga direbobi wanda yake bukata ya tsaya ya tsaya ya saya. To a irin wannan yanayi a kasan mu din nan da muke cuɗanye da arna, kana tafiya sai kaga ga wani ya kama zomo, ya yi farautar zomo, yana rike da zomon nan a gefen hanya, kai ko kana sha'awa ka ci naman zomo saboda kai gudu ko sai ka tsaya? Idan ka tsaya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace to kafin ka sayi wannan naman na zomo sai ka tambaye shi ta ina ya same shi, saboda farauta dai babi guda ne a karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai ka'idojin ta ko? Mutumin kuwa yana iya zama musulmi, yana kuma iya zama kafiri, don haka a irin wannan yanayi wajibi ne ma kai tambaya, kada sha'awan bushmeat ya ɗebe ka, ka rika sayan naman da kake gani a gefen titi ba tare da bincike ba. Yake cewa masalan kana iya tambaya a katilun amzabihun, shin wannan zoman kashe shi aka yi ko yankawa, sannan za ka gane kashewa ko yankawa shi kafiri bai iya bambanta su ko, da kashewa da yankawa duk ɗaya ne, in ya buge dabban ta faɗi dai ya kashe ko, don wuka aka saka ma dabban ma ta dai mutu. Don haka idan akwai shubha daidai ne ka yi tambaya ta wace hanya ka samu wannan dabba, amma matukar mutum musulmi ne, babu wani a wata alama da take nuna mutumin nan sana'arsa ta haramce, ya baka abinci manzon Allah ya hana ka tambaye shi hanyar da ka samu, ko ya baka kyauta ko ya baka sadaka, babu kyau ka ce ta wace hanya ka samu wannan dukiya kafin ka karbi kyautansa. Allah shi ya bar wa kansa sanin sirri na bawa, Allah shi samu gane. Don haka su malaman farko himmar su jama'ar musulmi ita ce halal, sun fi ba da muhimmanci akan sana'a fiye da ibada. Mu yanzu mun fi lura da ibada akan sana'a. Mutum ko da sana'arsa haram ce, idan yana kwana yana sallah sai a ce ai wani mutumin kirki ne a zamanin yanzu ko? To a zamanin farko ba haka nan suke ba. Su sun fi ba da himma akan hanyar da kake samun abinci fiye da ibadarka. Ka duba shu'ab al-iman, littafin al-Imam al-Baihaqi, hadisi na 2772 ya kawo labarin cewa innar Rabi'a bin Husayn shayya'a sahiban lahu wa tarana, akwai wani malami ana kiransa Ar-Rabi'u bin Husayn, yana cikin malaman farko tabi'i ne, Allah ya ji kansa. Wani mutum ya bakunce shi bayan ya raka wannan mutumin, fa qala lahu inda al-wada, lokacin da aka zo rabuwa, su malaman sunna in ka ziyarce su kafin su rabu sukan yi ma wasiya, ko da shike ba sharadi bane, sukan yi maka wasiya wacce ta dace da rayuwarka. Fa qala, sai wannan mutum ya ce ausini, gafarta malam kai min wasiya kafin mu rabu, saboda Ar-Rabi'u bin Husayn kisaccen malami ne a tarihin musulunci. Yarhamukallah. Yace ka min wasiya, fa qala lahu, sai yace usika an ta'mala salihan wa ta'kula tayyiba. Wasiyar da nake maka ya kai bawan Allah, kayi kokari duk ayyukanka su zama masu kyau, ingantattu, daidai da karantarwar Annabi Muhammad. Wasiya ta ta biyu gare ka, kayi kokari kada ka yarda a samu ka ci wani abu face abin nan daga halal ne ka same shi. Wannan ita ce wasiya ta gare ka. Abu Huraira yake cewa li an yaj'ala ahadakum fi fihi turaban khairul lahu min an yaj'ala fihi ma harrama Allah. Mutum ya ɗebi ƙasa ya zuba a bakinsa ya zama shi ne abincinsa, ya fi masa a ce ya saka haram ko da sau ɗaya ne a bakinsa. Wanda Abu Huraira sahabin Annabi Muhammad ne, ba shi kaɗai ya faɗi wannan magana ba, malaman farko da yawa tabi'ai sun faɗi irin wannan magana, sun ce cin ƙasa ya fi cin haram, inda mutum ya gane a kan ka ci haram gwanda ka ci ƙasa ko da za ta kashe ka. Akwai Ibrahim bin Adham, akwai Sulaiman bin Khawas, akwai Ali bin Fudayl, akwai Abu Muawiya al-Aswad da Yusuf bin Asyad da Wahab bin al-Wardi da kuma Dawud al-Ta'i, waɗannan duka tabi'ai ne malaman farko, Allah ya ji kansu. Shi mumini yana daidai da yadda Allah ya siffanta a suratul A'raf aya ta 58 yake cewa
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
الله مدوكيكي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. Ƙasa mai kyau tana fitar da tsironta da yardan Ubangijinta, wato da izinin Ubangijinta. A wallazi khabusa, ƙasa mara kyau, la yakhruju illa nakida, babu abin da ke fita daga jikinta face tsiro mara kyau. Ta nan kuna iya gane bambancin mutane. Mutumin kirki, to komai yake fita jikinsa ana samun halal ne, mutumin banza ko shi ne ake samun haram na fita daga jikinsa, Allah shi kare mu. Kadhalika nusarrifu al-ayati, haka nan muke sarrafa ayoyi, liqaumin yashkuruna, ga mutane da suke godiya ga ni'imar Allah. Za mu ƙara aya guda kuma, aya ta gaba kafin mu dakata.
Yas'alunaka anil ahillah qul huwa mawaqitu lin-nasi wal-hajj walaysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الله مدد فيه. الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة لا ربا واسنا مك تنبيا جمد هكمر وتا Larabawa suna da tambayoyi da yawa, sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi iri-iri. Ya kai Muhammad, me hikimar wata ne wai? Inda komai akwai hikima, Allah bai halittar abu haka nan babu hikima. Me ya hikimar tsayuwar wata? Da wata yake tsayawa, shin akwai hikima a jiki ko babu? Kun sai Allah ya ce to ka ba su amsa, hiya mawaqitu lin-nasi, wata akwai hikima, ba wai haka kawai Allah ya halicce ta ba. Ya halicci wata ne saboda ya zamanto miƙati ga mutane, abinda ake cewa miƙati ɗaukar lissafi, abin lissafi ga mutane, ashe watan nan halittanta wata rahama ce ga mutane. Allah ya halicci wata yana tsaye da ita ta kama kwana 29 ko ta yi 30 kafin ta bace, saboda rahama ga mutane mu rinka aiki da wata muna lissafi, muna amfani da wata mu yi lissafin idda, idan iddan nan na mutuwa ne a ce wata 4 da kwana 10, inda babu wata lissafin zai yi wuya. Idan sakin aure ne haka, haka nan idan bashi za ka karba zan biya bayan wata kaza, kaga ashe akwai hikima ta wajen halittar wata din. Allah ya ce ka ba su amsa da wannan, ai an halicci wata ne saboda ta zama rahama ga mutane su rika amfani da wata ta wajen lissafin su, wal hajj da kuma aikin haji. Kuna ganewa, ga lokacin da ake fara aikin haji ga lokacin da ake karewa. To sannan tambayar da suka yi akan hikimar wata, to sai Allah kuma ya goya musu da gyara. Shi Allah idan kai mai tambaya to sai ya maka gyara kuma akai, zai baka amsa da gyara da kari. Sai aka ce to ga wata al'ada da kuke yi, bari a muku gyara akan ta. Larabawa suna da wata al'ada, ahlul jahiliya, min safihim ya'tuna al-buyuta min zuhuriha idza ahramu bi hajjin aw bi umratin illa quraish. Al'adar larabawa, larabawa suna da kabilu daban-daban, daga cikin su akwai Qurayshawa, kabilar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qurayshawa su ne suke kulawa da garin Makka da kuma wuraren ibada na aikin haji. To su ne kadai ba su da wannan al'ada. In banda Qurayshawa, dukkan wata kabila ta larabawa idan suka shiga harami na aikin haji, to sukan ce nahnu ahramna la yumkin an nadkhula buyutana min abwabiha, ba daidai bane mu shiga gidajen mu ta gaba. Ba Qurayshi ne kadai in yayi haramin aikin haji yana da iko ya shiga gidansa ta kofa, amma dukkan wata kabila wacce ba Qurayshawa ba, in mutum ya fito daga cikin ta yayi haramin aikin haji ba zai shiga gidansa ta kofa ba. Me yasa? Saboda wani abu zai raba tsakaninsa da sama, kyauran kofa zai raba tsakaninsa da sama, to haramun ne. Sai dai labudda anna ci min zuhuri, sai su ce dole sai dai mu koma mu shiga gida ta baya, muddin sun shiga harami na aikin haji. In mutum wata bukata ta kawo shi gida, ba zai shiga gidansa ta kofa ba, sai ya zaga ta katanga, sai ya tsallaka katanga, saboda kada a samu wani abu da zai raba tsakanin shi da sama. Wai idan wani abu ya raba tsakanin shi da sama, to kenan aikin hajin sa ya baci. Fa kanu yatasallaquna albuyuta ala aljidran min alkhalf, mutum sai ya koma bayan gidansa ya haura ta katanga kafin ya shiga gida, saboda ya shiga harami. Wa yataqiduna anna zalika birr, sai suna ganin yin haka ai kirki ne, ya kamata ayi, ai biyayya ne, ya shafi aikin haji. To da suka yi tambaya game da hikimar halittan wata, Allah ya ba su amsa, sai ya ce musu to ga wata gyara da za a muku. In kun shiga harami ba kwa shiga gidajen ku ta kofa, sai ku zagaya ta bayan gida ku haura katanga. Mutum da gidansa ya haura katanga har ya fadi ya ji ciwo. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ba biyayya bane ga Allah ku koma ta bayan gida kuna haura katanga kuna shiga. Wannan kun yi haka ba ku yi ma Allah biyayya ba, to me ne kuma biyayya a gurin? Walakinnal birra man ittaka, biyayya wanda ya kiyaye dokan Allah, ba wanda yake keta da katanga ta bayan gidansa ba. Wannan ai shirme ne. Sai Allah ya ce to wa'tul buyuta min abwabiha, daga yanzu in za ku shiga gida ku rika shigowa gida ta kofofin su. Wattaqullaha, kuma ku kiyaye Allah, la'allakum tuflihuna, da fatan ku tsira. Wato kiyaye Allah shine biyayya da Allah yake so, ba wai tsallaka katanga a shiga gida ba. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin gyara al'adun Larabawa. Kamar yadda ka san, kowace al'ada akan same ta da miyagun al'adu. Har yanzu akan samu mutanenmu da ire-iren waɗannan al'adu, a ce ma ba a shara da daddare, a ce maka ba a tsayawa a kofa, akwai wani aljani da zai buge ka yana tsayawa a dokin kofa. Duk waɗannan ƙarya ne, a ce maka ba a daka da daddare ko ba a faɗa a garin nan. To kuna da sauran aiki, za mu tsaya haka.
Allahu akbar. Alhamdulillah, don Allah kamar ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya saka malam da alkhairi. To malam, a game da saban Allah da kai magana a kwanan a shekaran jiya, kamar ranar Lahadi idan kiristoci za su je coci, to sai mai goyin ya ɗauke su ya kai su cocin, shi ma wannan saban Allah ne?
Yana tambaya a kan mai goyin a caba okada ya ɗauki kirista ya kai shi coci, haramun ne. دوما موسوعة فتاوى معاصرة مجلة نوكو شاكينة لريوكو دا 36 فتاوى اللجنة مجلة نشاهد شاكينة لريوكو دا 70 الشرح الممتع مجلة نهود شاكينة لريوكو دا 10 با مي أشابا كوي با حتى انتجزي يتو تكافري يكيش بورن بكي يا تبتر بورن بكي ذا أجي هما بورن بكي نان نكافر تيني تو ينا دا كميشو واند أكي ربو تامس شيما يابادا بودو موسى توجه رأي شيدانشي
Alhamdulillah sai tambaya ta ce assalamu alaikum warahmatullahi tambaya ta ita ce najo suna cewa ba itikafi sai a masallatai guda uku na Makka da na Madina da kuma Baitul Maqdis to wasu kuma suna cewa ana iya yin kowanne masallaci na Juma'a shin wane ne daidai a cikin magana